daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin ne mai dake Jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za ku iya sauraron mu sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Zalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 4 ga watan Satumba shekara ta 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirin mu na karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga kasar Koriya ta Arewa. Shugaban ƴan adawar kasar Kenya Raila Odinga ya ce hadakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa ba idan ta samu mulki da sauran wato jam'iyyu. Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia ta kai wani harin kunar bakin wake da mota a wani barikin soji na Somalia.
To yayin da al'ummar jihar Texas a nan Amurka ke samun tabbacin cewa gwamnatin tarayya za ta taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa, ko waɗanne matakai gwamnatin Najeriya ke ɗauka domin taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a wasu jihohi musamman ma a jihar Benue?
Na je da kaina na ga inda gwamnatin jihar Benue ta samar don waɗanda abin ya shafa ta suka tarayyara ta samu matsuguni na tabbatar musu a matsayin gwamnati akan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado.
To a jihar Niger Najeriya, gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya kai ziyara wani gidan yari inda ya koka da wani abu da ya gani.
Mun lura wani ya saci akuya, wani ya saci gyada, an daure shi ana so zai an yanke mishi kuɗi ya biya wani 30,000, wani 20,000, wani 50,000. Gaskiya ni dai yau tun na zo za mu kula su to su domin ko kwanan nan mun ga masu satan biliyoyi a sterling da dala.
Sannan kamar kowace ranar ta Litinin, Ibrahim Alfa Ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya, amma fa daga kanin labatu ga labaran duniya da farko.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargadi ga kasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji. Muddin dai ta yi barazana ga Amurka ko yankin kasar Guam mallakin Amurka ko kuma dai wata kawar Amurka. Da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban kasa sun gana a fadar White House jiya Lahadi game da shelar da Koriya ta Arewa ta yi ta gudanar da gwajin bomb din hydrogen. Shugaban na ma'aikatar tsaron ya fito yayi dan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa Amurka ba wai tana neman ta hallaka Koriya ta Arewa kwata-kwata bane. To amma ta bakin sa muna da zabi iri-iri na matakan da zamu iya daukawa idan bukatar hakan ta taso. Takallar da Koriya ta Arewa ta shayi tana kuma maimaitawa ta wajen gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma gwajin wato gwaje-gwajen makaman nuclear har sau 6 zuwa yanzu, wanda na 6 ake maganin watakila shine ma karan farko da ta iya cilla makamin nuclear, wanda hakan ya jefa matashiyar gwamnatin Trump cikin wata rigimar siyasar yankin kasa mai sarkakiya.
Shugaban ɗan adawan ƙasar Kenya Raila Odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Odinga yana magana ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar magudin zaɓe. Da yake magana a wani coci a Nairobi, Odinga ya ce haɗakar su ba za ta raba mukamai da waɗanda ya kira ɓarayi ba. Shi ma shugaban ƙasar mai ci Uhuru Kenyatta kwana guda kafin haka ya ce jam'iyyarsa ta Jubilee ba za ta raba mukamai iko da ɓangaren adawa ba. Yana kuma mai caccakar alƙalan kotun kolin ƙasar saboda soke zaben da suka yi, inda yake tambayar wa mai zaɓe ku ne. Alƙalan kotun kolin sun mai da martani a jiya Lahadi suna cewa kalaman na Kenyatta sun ci mutunci, wato cin mutunci ne ga ɓangaren shari'a. Da daren ranar Asabar kungiyar alƙalan ƙasar Kenya KMJ a takeice ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da abin da ta kira babbatin siyasa. Kotun kolin ta Kenya dai ta soke zaben ne saboda abin da ta kira magudin da wato magudi da saba ka'ida da hukumar zaben ta aikata a lokacin zabe wanda kotun ta ce hakan ya illanta sahihancin zaben. Kundin tsarin mulkin Kenya ya wajabta gudanar da sabon zabe cikin kwadin kwanaki 60.
Kungiyar Al-Shabab ta kasar Somalia ta kai wani harin kunar bakin wake da mota a wani barikin sojin Somalia inda ta halaka sojoji akalla 7 a wurin wanda ke arewa da birnin Kismayo kamar yadda jami'an lardin mai hedkwata a Kismayo din suka gaya muryar Amurka. Jami'an suka ce mayakan sun tayar da bambaman da ke makare cikin motoci biyu a wani wurin da sojoji ke duba ababen hawa. Kafin wasu mayaka dauke da muggan makamai suka afka masu sojojin wajen wanda ke garin Balagudud da safiyar jiya Lahadi. Wani mai magana da yawun hukumar lardin Jubaland mai suna Abdul Nasir Siras ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojoji sama da 10 ne suka samu raunuka a wannan harin wanda aka kai da asuba. Su dai mayakan na Al-Shabab sun yi ikirarin halaka sojojin gwamnati har guda 26 banda motoci da kuma makaman da suka sace. Sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da ko da ɗaya daga cikin rahotannin biyu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Magajin garin Houston na jihar Texas Sylvester Tana ya ce yana so duniya ta san cewa an fara gudanar da harkokin yau da kullun a birnin a yayin da ake ci gaba da kawar da datti da kuma nazarin barnar da makwaciyar guguwar nan ta Harvey ta yi. To amma ga mutane da dama dake cikin unguwannin da ruwa ya mamaye har yanzu abin da suke tunawa daga abubuwan da Tana ya faɗa shine na cewa a fita. Yanzu haka dai wasu injiyoyi ne sojin Amurka na shirin sako ruwa daga wasu ma'adanan ruwa guda biyu da suka cika suna tumbudi a sassan yammacin Houston saboda kaucewa fashewar madatsar ruwan. Wannan mataki na ganganci zai sa ruwa ya malala kuma ya mamaye gidaje wajen 20,000. Tana ya ce duk wanda ya ki barin wurin ba ransa kawai zai sa cikin hadari ba amma da na masu aikan ceto. Ita dai guguwar ta Harvey ta dira kan kudu maso gabashin Texas lokacin da ta kai mataki na 4 na makwaciyar guguwa ranar 25 ga watan Agusta kuma ta yi kwana da kwanaki tana wajajjaga yankunan da ke gaba gabar ruwan a jihohin Texas da Louisiana. Labarin duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Farko hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne manta ce kananan hukumomi 11 zuwa 12 ne ambaliyar ruwa da ta auku a jihar ta shafa inda aka yi hasarar dukiyoyi da dama. Lamarin da yasa gwamnan jihar Samuel Otom ya ce akwai yiwuwar a fuskanci matsalar karancin abinci a jihar da ma wasu sassan Najeriya kamar yadda wasu jaridun kasar suka rawaito. Daga Jos a jihar Plateau da ke makwabtaka da jihar ta Benue ga rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa wato NEMA ta ce ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Benue ya yi sanadin rasa dimbin dukiya yayin da al'umma da dama suka kaurace wa mahallansu. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa injiniya Mustapha Inusa mai hajja ya shaida mun cewa kananan hukumomi 12 ne bala'in ambaliyar ruwan ya shafa a jihar ta Benue.
Lalle an yi ambaliyar ruwa mai tada hankali gagarima a jihar Benue musamman ma a garin Bokoti. Na je da kaina na ga indigo ratin jihar Benue ta samar don waɗanda abin ya shafa ta suka tarayyara ta samu matsuguni na tabbatar musu a matsayin gwamnati a jagorancin shugaba Muhammadu Buhari kan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado don ta rage musu a halin kaka na kai da suka shiga.
Ku iya tantance mutane ko an rasa rai mutane nawa suka rasu?
A halin yanzu ba a rasa rai ba daidai an rasa dukiya mai dimbin yawa.
Amma ku iya tantance ko adadin dukiyar da aka rasa?
Ana kan tantancewa wuraren da yawa local government kimanin 11 ne ko 12.
To wani tallafi gwamnatin tarayya ta bada?
To a kayayyaki da yawa kamar yadda na gaya miki tallafin kunshi kayayyaki na sawa, kayayyaki na abinci, kayayyaki na kamar mosquito net da katifu wanda za su fitan ya samu inda za su dan takan su dan lokacin bacci yayi, da kuma hukumar Nigerian Air Force tana shirin mobilizing medical team, wato bararrun ma'aikatan lafiya da magungunuka don su a bangaren gwamnatin tarayya su kawo dauki irin nasu.
Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa kenan, injiniya Mustapha Inusa Mai Hajja. Na kuma zanta da Mr. Nat Afir, wanda lamarin ya shafa, ya shaida mun cewa suna buƙatar taimako na gaggawa.
Ko ina a Makodi ruwan ta bushe, drainage gutters ko ina ta shiga muna gidaje, har ni ma da ina abin nan da ina da poultry farm, wallahi dukansu sun mutu domin ruwa ta shiga ciki ko ina da ina. So da muna magana yanzu, wallahi mutane ba su da gurin da za su je, gidajen su na ruwa. Gashi nan yara da na da malaria da na fita daga Abi camping, yanzu wayansu suna da dysentery, kuma muna tsoron kai cholera ya zo shiga ciki kuma ya zama wani abun nan abu.
Daga jihar Nasarawa, makwabciyar jihar Benue kuwa, daraktan gudanarwa hukumar bada agajin gaggawa ta jihar, Usman Ahmad, ya ce ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da dama a wasu sassan jihar.
Akwai waɗansu wurare kamar waje a ƙasan Awai, a Kogisu, inda suke shinkafa, ambaliyar ya zuwa ana kira wurin Kogi. Sannan kuma a wuraren can wajen Nasarawa, Toto, inda wajen Odege, Magaji da sauran ƙauyukansu, ni tazuma ya kira ne ya ce sun samu ambaliyar ruwa gonakin su sai. Muna bin garuka da kayuka, lungu-lungu, saku-saku domin wayar da mutane kai saboda wannan matsalar na bala'in ambaliyar ruwa da yake muna ganin cewa yana nan tafi ko kuma ya fara cimma a ƙasa din.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To, matsalacin kusan fursunoni a gidajen yaran Nigeria matsala ce da ta daɗe ana fama da ita. Sai dai wata irin matsala kuma wacce ita ma ta dabaibaye gidajen yaran Najeriya ita ce yadda ake samun mutanen da ke zaune a gidajen kasan na wani tsawon lokaci saboda wasu laifuka da suka aikata da ba su taka kara sun karya ba. Kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya lura yayin wata ziyara da ya kai gidan yarin garin Kuntugura. Ga dai sauran ƙarin bayani a wannan rahoto da Mustapha Nasir Batsari ya aika mana daga Mina.
Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana takaicinsa akan yadda ake cinkusa mutane a gidan yarin kasar ba tare da an yanke musu hukunci cikin lokaci ba. Gwamna Abubakar Sani Bello, wanda ya ziyarci wani gidan yari da ke garin Kwantagora, ya ci ya ga waɗanda suka share shekara da shekaru suna ɗaure a gidan kason ba tare da an yanke musu hukuncin laifin da suka aikata ba.
Shiraga akwai mutane da aka tsare wanda ba riga an shari'a ba, wasunsu sun shekara hudu, wasu biyu, wasu shidda, wanda ba a tabbatar ko sun yi laifukan da ake tuhumar su shi ba ko ba su yi ba. Ni a gani na wannan bai dace ba, domin alal misali yanzu in aka zo aka shari'a aka ga cewa mutum bai yi laifin da aka tuhumar shi ba, an ɗaure shekara uku hudu, kaga an riga an bata masa shekara kusan uku hudu a rayuwarsa.
Akwai wanda za su ci albarkacin zuwan ka asiri?
Kwari, akwai wanda mun lura wani ya saci akuya, wani ya saci gyada, an ɗaure shi ana so zai an yanke mashi kuɗi ya biya wani dubu talatin, wani dubu ashirin, wani dubu hamsin. Gaskiya ni dai yau tun na zo za mu yi kuɗi a sako su, domin ko kwana mun ga masu satan biliyoyi a sterling da dala ba abin da ya faru, amma mutum ya saci gida saboda yunwa ko abin da duk da cewa ba dalili bane, amma dai ni ban ga akwai wani adalci sosai a ciki ba.
To, masanin shari'a wanda kuma shike baiwa gwamnatin jihar Niger shawara akan harkokin shari'a, barista Lawal Yusuf, ya ce akwai gyare-gyaren dokoki da aka gudanar a Najeriya da zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala, kuma yanzu haka gyare-gyaren sun fara isa wasu jihohin Najeriya.
Da yawa daga cikin su sun kai mataki na adopting koko ɗaukun kaddamar da wannan dokokin a jihohinsu, kuma wasu ma jihohin Arewa suna nan suna yi. Nan ma a jihar Niger ana akan wannan mataki.
Majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta yunkuro domin tabbatar da ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala. In ji ɗan majalisar dokokin jihar wani rabin Nuraddini Umar.
A matsayinmu na 'yan majalisu dole mu kawo doka saboda kiyaye irin wannan abubuwa. Ba wai mun ce ba su da laifi ba, mun yarda akwai masu laifi, amma ya kamata a dinga kwatanta laifi da abin da za ka yi, ma'ana hukunci.
daga cikin waɗanda suka dauki hankalin gwamnan dai a wannan gidan yari har da wani matashin yaro dan kimanin shekaru 15 dake zaman daurin shekaru 6 saboda samun sa da laifin satar naira 4000 da kuma wata mata mai shayar da jaririnta da ita ma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yarin na shekara 1 da rabi tare da biyan tarar naira 30,000 saboda samun ta da laifin tace ma wata mata maiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba dai me sirrin zaman lafiya in ya zo ai zaman lafiya in ya ke ko a tashi sama.
Za ku ku a nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Yayin da muke jira mu ji martanin mai girma gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alƙalin kotun Zirami alƙali Sani Musa, yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu, muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su dauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo bane, domin ƴan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi, abin da yasa har rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma yanzu wannan lamari yayi tsanani musamman a karamar hukumar Tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna ƴan warin daji dake kan iyakar Zamfara da Katsina da ƙauyuka da garuruwan dake kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar Danwaru zuwa Bawo, Tudun Mai Raira, Hayin Alhaji, Tafkin Kazai da dai sauransu, waɗanda a yanzu haka a cikin su da kuma dajin dake wurin ƴan bindigar da aka ce yaran Fulani matasa ne suke cin karan su babu babbaka. Kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani, mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunan su. Amma a yanzu sabon salo, ƴan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan ƴan banga suna karkashewa, sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara. Duk ƙauyen da ke son yin noma tilas sai sun biya ƴan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 1.5, kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan, duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa. Yau za mu fara taɓo wannan batu, za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji.
Sunana Bashir Idris, ni mutum ne ɗan warin daji ne.
Akwai ƙorafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin? Muna so kai wa masu sauraro bayani filla filla, menene kake son faɗa min wanda kake jin duniya bata sani ba?
Gaskiya ni abin da nake so in faɗa shine ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin ƴan warin daji da sauran wannan matsalan da ake yi wa ta kashe-kashe mutane haka, wanda ƴan banga din nan, ɗan banga zai fita za a kashe ɗan banga, ba a je ba a gani ba, kuma ba a ɗauki wani mataki ba. Karshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu, kamar misalin Rugumawa, Danwaru, Bawo, Mutu, wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga ɗan adam, kai musamman ma ƴan warin daji ne, in ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba, gaskiya mutum bai zauna ba, saboda rayuwar mutum tana cikin haɗari ainihin gaskiya. Kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu nutsuwa da walwala ba. Karshe an yi lokacin da ma kwanan ba da aka za a kashe wasu ƴan banga, gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin, duka sai suka bi garin. ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai dauka yana shiga ya turo shi ya zo yan wani daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya.
Abinda muke so mu gane idan mutum ba dan banga bane yana zaune a garin ya nuna zai iya zaman sa tun da ka ce yan banga kawai ake kaiwa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan.
Ito abin wanda yake yana iya faruwa a zo ai kamar uwa da wabi ina maganar nutsuwa tun da inda akwai nutsuwa su malaman da suke karantar da kamar malamin suke karantar da yaran mu kamar corps din nan ba za su tafi ba ai su ba ai gari bane an san baki ne. Amma abu ne wanda za a zo a yi kamewa da wabi to kaga ba da manka ce ba bari ka zauna
faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kaiwa mutane waɗannan har-haren da suka zama barazana a yankin
to gaskiya wanda suke kaiwa nan har-haren tabbas gaskiya fulani ne kuma fulani nan kowa ya san da cewa barayi ne wanda kowa da ke wurin ne ya san da cewa fulanin barayi suke kaiwa nan har-haren suke kashe mutane kuma fulanin ba wai wasu bane na wani wuri ba na bangaren yankin ne ya kamata a ce tunda ba wani nesa suke ba a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a dinki wannan bakin zaren saboda samu zaman lafiya.
Fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai yan gari waɗanda watakila wasu tsawon makiyan shanu ba?
Fulani makiyaya ne sai dai ƴaƴansu ne wanda suka lalace sai kuma haka. Ai akwai wanda su daga ciki wanda ba sa yi amma akwai masu yin su ne suka fiye wa makanan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba tunda abu ne ake so a bincika ya adalci.
Iyayensu suna nan su waɗannan Fulani?
Eh gaskiya akasarinsu mafi wasu iyayen suna nan yankin ana zaman da su kuma mutane kuma sun san iyayensu ba ɓoye suke ba an san iyayensu kuma an san su.
Me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu ba su ja hankalin waɗannan matasa Fulani su daina wannan aika-aika?
To aika sun ɗan ta'adda inda zai je kuma ganin iyayen shi ma ba zai fara ba. Ba kowa ba ne ba zai ɗanshi haye zai yi ƙarfi wani ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi. Idan mutum ya shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya sun ba ka shi iyayensu kamar suna neman maraba da su ne dan su zama su kamar wani bala'i dan ba za su yi da su.
Kwanaki ina da labari ko duk duniya ta san Najeriya ko shugaban Najeriya ya san an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar Zamfara saboda maganin waɗannan ƴan ta'adda. Me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa?
To wallahi haƙin Nasiru ni ma na yamaki abin saboda ni bangaren ƴan wannan daji muna da dalilai muna da daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai batalin sojoji wurin saboda wannan abin amma gaskiya ba kai mana ba. Sai dai wani lokaci in abun ya ɗan yi tsamari ne za su ɗan je da safe zuwa yamma kuma shi kenan za su wuce su koma. To kaga wannan ba tsaro ba ne ba. Ya kamata a ce an aje sojoji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi musu.
Wajen nan yana da surƙoƙin daji ne inda su ƴan ta'addan suke ɓuya?
Eh akwai daji gaskiya. Gaskiya Allah ya yi daji babban daji wanda tun da ka tsana dajin ya taso ya shiga har Nijar. Ba ƙaramin daji ba ne babban daji ne. Babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin. To ina tabbatar maka da cewa ma wannan mutanen ma kamar sun kama wannan garurukan. Dan yanzu garurukan nan ba wanda ya isa yin wani magana akan wannan ƴan ta'adda. Baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwanan shi ba za ka kwana ba. Saboda ƙarfin da suke da shi ya wuce zai rubuta yi fitina ne.
Amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba?
Eh suna kasan shi ya ga ce muka mutum wannan ɗan ta'adda ne to wa zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wuni su yi dare su ma hira da ƴaƴan mutane haka kana ji kana ganin ya sauke echo zai zo suna hira ta kuma kai kasan da cewa akwai matsalar zai biyo baya amma baka saka hana ba. Baka isa ka ce ka taka musu burki ba dan idan kai magana ma kai ran nan ba za ka sha ba dole mutanen garin masu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi. Yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutun nan ya kamata a jajirce da sa sojoji kamar yadda aka sa sojoji mai duburi saboda su bakin daji suke ba su da wani makauta sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katon rafi muna ce mu shiga gari to wannan gagarin gagaro ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka zaka fada ruwa ka mutu ne ko ka zaka saka shiga tunda ba wani agaji ba wani da taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ba in ka ji amsa sai baka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abin da ake ciki ni abun shine ke daure mini kai.
wani misali za ka bayar tunda ka ce yan banga kawai suke kewari ya nuna yin mutum ya daina yin sana'ar banga ya koma farar hula zai iya zama karkashin kulawar waɗannan 'yan ta'addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba.
To gaskiya kan sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da 'yan banga. To amma ka san shi Barawo ba amana ce gare shi ba. Baya da amana da ce a sai wani kawai zan taɓa. Lokacin da ta ɗebo zafin shi to akan kowa wani iya hucewa. Akan kowa zai iya hucewa tunda ba lallai dole bane sai dan banga. Ni misali kamar da muke ganin suna iya zuwa shi gari su kama gari su mamaye gari. Ai ba ci garin duka 'yan banga ne. To amma wanda ba dan banga mana su bashi mana. Ba za su bashi ba. Ba wanda suke bari. Ai lokacin da kawai in sai gani ka tambaye kai dan gari kaza ne in dan gari kaza ne suka shika. To kaga bai zama sai
me sa kake me sa me in sun ce kai dan gari kaza ne yanzu waɗancan 'yan garin sun taba musu wannan laifi kenan.
A'a. So in ma laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke yi haɗa kansu sun haɗa ƙungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garinsu to in ma akwai wani abun ma bai wuce wannan ba da shi dai ne kawai to ka haka ba za ka zauna faɗin ta da ya zo ta da gida zo ya zo sami ka idan ne ka ba wannan mutum ba kowa zai yi hankulan haka ba.
A shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda 'yan bindiga suka damo alaƙaƙai ga mutanen sassan Zamfara da Katsina suka mamaye wannan wuri. A kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga labarai a takaice.
To a takaice, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaban Amurka Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa, inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji. Muddai ta yi wata barazana ga Amurka ko yankin ƙasar Guam mallakin Amurka ko kuma ƙawayen Amurkar. Rasha na kiran Amurka da ta sake tunani game da umarnin da ta bayar na rufe wasu gine-ginen diplomasiyyar Rashar guda uku. Tana mai bayyana rufe gine-ginen da abin da ta kira matakin neman tsokana. Muna ɗaukar abin da ya faru a matsayin wani matakin janyo cece-kuce muraren. Kuma wata babbar saba wa dokar ƙasa da ƙasa ce Amurka ta yi, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Rasha a wata sanarwar da ta bada jiya Lahadi. Jiya Lahadin, Prime Minister India Narendra Modi ya naɗa wata mace a matsayin ministar tsaro, bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunƙuri na cike wasu muhimman alƙawurra da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi nan da shekara ɗaya da rabi. Shugaban 'yan adawar SRL Kenya Raila Odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki. Yana maganar ne kwanaki biyu bayan da kotun ƙoli ta sanar da soke zaɓen shugaban ƙasa sanadiyyar maguɗin zaɓe. Da yake magana a wani coci a Nairobi, Odinga ya ce haɗakarsu ba za ta raba mulki da waɗanda ya kira ɓarayi ba. Shi ma shugaban ƙasa wato mai ci Uhuru Kenyatta kwana guda kafin nan ya ce jam'iyyarsa ta Jubilee ba za ta raba muƙamin iko da ɓangaren adawa ba. Ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia ta kai wani harin ƙunar baƙin wake da mota a wani barikin soji a Somaliyar.
Kuma da lagai da kai Ibrahim, wasu sauraro da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan anjima a shirin mu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a je shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu karkare shirin, bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Lawan da ke layin Audi a Jos jihar Plateau, Nigeria, bisa rasuwar Abdul Basit Lawan wanda Allah ya wuce kawa a makon da ya gabata. Da fatan Allah ya ji ƙanshi, amin. Yanzu madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ta ni gabatarwa da kuma Cibahira Jirene da ya haɗa mana shirin, sai injiniyanmu John da ya daidaita mana sautuka. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC, Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hasken idan Allah ya kai mu.